Kungiyar likitocin da ita shiga yajin aikin ne da ta kira na gargadi a ranar 17 zuwa 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. Daga cikin bukatun kungiyar likitocin sun hada da karancin ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon fita waje da suke yi neman aiki mai gwabi, a inda hakan ke haddasa rashin kyakkyawar fahimta tsakanin masu neman lafiya da kuma su ma'aikatan lokacin tsarin maye gurbin ma'aikaci, da kuma janye kudirin hana likitoci fita kasashen waje har sai sun yi aikin shekara 5 a kasar, karin albashi zuwa kashi 200 cikin 100 na albashin su, da kuma allowance da dai sauransu. Kowani mataki kungiyar likitocin za ta dauka bayan cikar wa'adin kwanaki 5 din. Dr. Godiya Ishaya shine shugaban kungiyar TANAD, kuma yana magana ne da yawun shugaban kungiyar na yanzu Dr. Oji Emeka Innocent.
Galibi in akwai irin wannan matsala, ita shugabannin kungiyar za su kira wato ita taron gaggawa na majalisar zattarwa, saboda za a zo a duba, a tattauna, a gani ci gaban da aka samu da kuma abin da ba a samu ba nan bayan wannan bayani ko kuma rahoton ne da tattaunawa da za a yi, shine zai sa a dauki matakin da za a dauka nan gaba.
A martanin gwamnatin Najeriya game da yajin aikin na likitoci, ta yi barazanar maye gurbin likitocin da ma'aikata na wucin gadi ta bakin ministan kwadugo Chris Ingige a wata hira da ya yi a gidan talabijin na Channels, kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Da yake magana game da batun, sakataren tsare-tsare na hadaddiyar kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Nasir Kabir ya ce maganar ministan na kwadago ba ta da tushe ballantana makama.
A wannan mai maganan kwana nawa ya rage masa mawai tukunne bar wannan karaga mulki. Wannan gwamnatin ta ci amanan talakan kasar nan, kuma ta ci amanan wato wayannan ma'aikata. Ta rasa yadda za ta yi, shine take irin wayannan maganganu na banza dofi. Ai maganan gaskiya shine, ta ya za a yaka hana mutane haƙoƙin su? Me yasa ba ai maganin me yake hana likitocin wato fita kasashen waje suna wato ayyuka a can ba? Me yasa ba ka ƙarshen wato dukkan haƙoƙin nan nasu da muka ci mu yarjejeniya ba? Wai shin ina ci wannan gwamnatin su ne suka yi wato yarjejeniya cewa za su biya wannan kaso? A me ya hana? Kuma ya za a ce kun biya karin albashi ku ware likitoci da wato asu? A matsayin mu na kungiyar kwadago ta NLC, ba za mu zuba ido mu ga wannan gwamnatin tana wannan abubuwa ko tana furta irin wayannan kalamu mu kyale ta ba.
Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce daukan wannan matakin na nuna gazawar gwamnati wajen biyan haƙƙin ƴan kasar.
Daga lokacin da gwamnatin kasar ka ta gaza ko kuma ta gagara biyan bukatar talaka kan batun abin da ya shafi lafiya, dukkan rukunin da ake bukata daga gwamnatin tarayya ta yi wa dan kasa, to ya zama ya ga tangal-tangal. Kuma Najeriya nan tana da tarihin a kasashen Larabawa irin Saudi Arabia ma, a nan ake ɗiban likitoci tun zamanin sarauna. A yau har sai ta zama Najeriya ne take neman ta samar da lafiya da wucin gadi, to lallai duk wanda yake kan madafan iko bai da ilimin madafan ikon aka bashi ragaba.
Wannan dambarwar tsakanin gwamnati da kungiyar likitoci na zuwa ne a daidai lokacin da za a samu sauyin sabuwar gwamnati a kasar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.